Jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Shirin da ke bin kadan mutanen da aka zalunta don kare ƴancin ɗan adam. A yau za mu daura kan batun zargin hukumar EFCC da babban bankin Najeriya CBN ta rike makudan kuɗaɗen wani ɗan kasuwa ba tare da wani dalili ba. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Binar. A shirin madai gabata mun kawo korafin wani tsohon babban attajirin man fetur mai suna Muhammad B. Al-Hassan wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment da aka yi wa rajista a shekarar 2013 don yin ayyukan injiniya da haƙar man fetur da iskar gas. Kimanin shekaru 7 da suka wuce, Muhammad Al-Hassan ya ci hukumi a Najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu. Sai rike masa makudan kudaden da yake tarawa har sai kai triliyoyin naira kuma kudin na shigowa Najeriya ta hanyar dala daga hada-hadan man fetur da yake gudanarwa a kasashen Larabawa har ma da Amurka. A yau Al-Hassan zai fara tambayar da ake masa ta cewa asusun banki nawa yake da su.
Asusun ne nake da shi. Ina da asusu a bankunan manyan banki na Najeriya sun kai kaman guda 7. Ina da shi a UBA, ina da asusu daya gurin na kamfani ma. Ina da shi a First Bank, ina da shi a Colony, ina da shi a Union Bank, ina da shi a Zenith Bank, kuma ina da shi kuma a cikin Access Bank kenan. Yanzu na da kuma Eco Bank da personal account na da wadansu su kuma a cikin Colony da kuma First Bank.
Sauran banda wanda yake dauke da sunanka Muhammad B. Al-Hassan. Sauran suna dauke da sunan wannan kamfanin naki ne da na ga takardu Fahamu din.
Tabbas bayan personal account shi ne savings da personal current suna dauke tare da Muhammad B. Al-Hassan. Wannan B Muhammad Babu G. Al-Hassan. Kuma sauran manyan wadannan bankuna ne Najeriya guda 7 duka na kamfani ne. To abin da ya samu bakin ciki Muhammad nan savings account ne. In za ka ma akama ko kuma sun gama bincike duk abin da za su yi kuɗi nan ba na sata bane. An gama bincike kuɗin nan kuɗin kallas ne. To menene da zai sa a sa ko personal account service account na duk na samu shi Abubakar malami na kai mai korafi cewa fa ina jin yunwa, iyali na suna jin yunwa, ma'aikata na suna jin yunwa, kuma ga halin da na shiga halin kakanin kaka ya za a yi har yau nan yau shekara 7 a ce wai ko account ɗaya babban ko ne babban ba mun bashi su mun yawa wadannan so suke so su kashe mutum ne ko ya ni ban gane ba shi yasa ni na bi kafa na ba da hakuri a gaya mun laifi na guda ɗaya ne ne babu laifi to saboda haka shi yasa nake kira tare da kungiya da manyan kasa da na Najeriya da na waje a kamun agaji.
Na riga takardu da aka rubuta na gama kudin kuɗaɗe ne ina so ka haskawa waɗanda za su saurari wannan zantawar ya yanayin adadin yawan kuɗaɗen nan ne ko da a takaice.
Gaskiya ni zan iya ce ma kuɗaɗen ne masu nauyi wanda mutum in ba ka tinkarka duba ka duba ka ganda idanunka ko kuma yanda na kama a rubuce gashi a cikin takardu black and white ka ganshi a rubuce da kuma aikon da nayi shi yasa kuɗaɗe ne masu girma kuɗaɗe ne wanda zai taimaka muni ya taimaka maka sa bunƙasa ayyukan ko amma ba na so ina jani jaka tare tare da su saboda kuɗaɗe na suna da yawa din a Najeriya
yawan su ya kai nawa ne wasu biliyoyi ne triliyoyi ne ko nawa ne
kuɗaɗen waje ne sai ya haɗa da kasashe yadda nake ko su dollar akwai su pound sterling akwai kuma su euro a ciki kuma akwai naira ɗin amma akalla a ce zai ke kamar account ɗaya zai iya kimanta ko trillion 3 zuwa 4 haka
a lalle babban kuɗi ne ana maganan trillion ai kaga kuɗi ne manya-manyan kuɗaɗe.
Tabbas kuɗaɗen manya-manyan kuɗaɗe ne shi yasa ba na son na ambata sunan kuɗaɗe saboda
wato mana a naira ne ko kuma a dala ko kuɗaɗen waje.
To akwai da na gaya maka ne a naira ke
ne. A naira ne?
A naira wanda na gaya ma wannan.
Amma kuɗaɗen yawancin su da yake daga kasashen waje ne ana biyan su da kuɗaɗe ne na ƙetare tunda ka kawo da pound ne da dala.
Akwai pound, akwai euro, akwai dala da kasashen duniya ke biya. Kuma ka ga waɗannan takardun na nuna maka ko wanda suke biya a dala ko wanda suke biya a pound ko wanda suke biya a euro ko kuma na naira na kasan nan da ne.
dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Gudaje Kazaure ya ce zai zauna da duk waɗanda suke da ruwa da tsaki kan rike waɗannan kuɗi dan duba yanda za a damƙa mai su kayan sa.
Ina kira da gwamnatin Najeriya mai girma shugaban kasa ya sani wannan bawan Allah ya kawo mun takardu mun zauna da shi na ga takarda ya sanar da EFCC ya sanar da jami'ai kuma sun faɗa mun cewa an yi bincike an aika wa FBI an aika wa Interpol an NFIU sun yi bincike wannan mutumin hada-hadan kasa da kasa yake cinikayya ta mai ake bashi haƙoƙinsa ya tara su har suka kai kusan trillion 17 yana turo kuɗinsa a hankali suka taru da kuɗi suka zo Najeriya ya je ya faɗa wa EFCC ya yi declaring kuɗinsa ko ina da account ɗinsa a bankuna wajen guda 6 ko 7 aka rurrufe wannan kuɗaɗe a ƙarshe yayi sun yi binciken EFCC sun kama shi sun sake shi sun yi bincike sun aika kasashen waje an ce kuɗinsa ne halaƙinsa na kasuwanci ba su samu wani laifi a ciki ba ni ya zo ya same ni ya ce in kokari in je in faɗa wa mai girma shugaban ƙasa ya yi alkawari zai ba gwamnati trillion 3 a matsayin haraji kyauta domin saboda janar Muhammadu Buhari ya rage mai bashin da zai ci na ƙasa saboda haka ina kira da a gaggauta kiranmu a kan wannan bawan Allah da aka tare masa trillion kuɗi kuɗinsa trilliyoyi ya yi alkawari zai ba gwamnati maimakon mu je mu ci bashi a bashi kuɗinsa ne na halak
wato ma'ana gwamnati ma za ta iya karuwa daga waɗannan kuɗin kenan har haka
ya yi alkawari zai ɗauki trillion 3 zai ba gwamnati a matsayin haraji da kuma gudunmawa saboda ya ga gwamnatin tana buƙatar kuɗin amma dai duka takardun da ya kawo hada-hada ce ta ƙasa da ƙasa Russia in America ƙasashe yake harkar mai yana samun la'adarsa ta daloli haka ya tara kuɗin shi in dollars wanda in ka rubanya su sune suka kai kusan trillion 17 kuma an yi bincike duka sun aika ko office ɗin shi ministan shari'a sun aika sun bincika har yau ba su samu mutumin nan da laifi ba amma kuma an rike mai kuɗi an hana shi kamar so ake a kwace kuɗin ko a cinye kuɗin ta haka nake kira ga mai girma shugaban ƙasa ga wani bawan Allah zai ba gwamnatin tarayya trillion 3 amma an ki faɗa masa an ɓoye a bincikenmu mun hango kuɗaɗen a wasu bankuna mun neme su mun ga kuɗi trilliyoyi ya tabbatar mana kuma ya kawo takardu kasuwanci ne ya samu kuɗinsa har ya tara su tsawon lokaci amma kuma gwamnati ta tare mai an ki faɗa wa shugaban ƙasa shine yake in faɗa wa shugaban ƙasa a shirye yake kuɗinsa ne na halak amma yadda ya ga gwamnati ba kuɗi zai ba da gudunmawa trillion 3 zai ba gwamnati kyauta amma a bashi haƙƙinsa domin ya zo ne ƙasa don ya yi juya kuɗi ya yi investment a ƙasa yana so ya gina kamfanoni ya yi gas plant ya yi abubuwa da za a ƙaru a ɗauki ma'aikata to ina kira da wannan abu ne mai kyau da lallai gwamnati ta zauna akan wannan abu domin a babawan Allah nan kuɗin sa.
Wato mun duba Muhammadu Gudaje Kazaure dole ma a yi a bincika irin waɗannan maƙudan kuɗaɗe sai dai kawai idan an gano cewa ta hanyar halal aka same su.
Eh to kamar ni ma ka san duk inda rashin gaskiya yake bana nan takardun da ya kawo mun sun nuna mun ga kamfanonin da ya yi hada-hadan mai ana hada-hadan mai lita miliyan kaza miliyan 200 miliyan 300 litoci miliyan 200 miliyan 300 to kaga lita miliyan 200 lita miliyan 300 ko naira dala ɗaya kake ci ai ka samu naira miliyan 300 naira miliyan 300 din nan in ka tara ta trillion ɗin naira ce a Najeriya saboda haka na ga takardunsa kuɗinsa ne kasuwanci ne kuma to ya kai ma EFCC da CNFIU da duk wasu da shi ofis ɗin ministan shari'a duk sun yi bincike sun ga mutumin nan kuɗinsa ne na halak kawai yawan kuɗin aka gani aka rike kuɗin an hana shi kuma shi yanzu da ya ga gwamnati ma tana cin bashi ya tausaya saboda ya ce alfarmar shugaban ƙasa zai ba gwamnati trillion 3 kyauta a bashi kuɗinsa haƙƙinsa ne gumunsa ne kaga babu dalilin da za a rike masa kuɗi.
Hukumar EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ujeran ta shida filin ciki da gaskiya za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru tare da alkawarin sanar da wannan shiri sakamakon binciken. Haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Masu sauraro anan shirin zai taka biri sai kuma mako mai zuwa idan mai fita ya kai ni yanzu a wajen abokin aiki na Nasara da Mai Fitaya ni sarki da Hashim Umar ke cewa mu kasance lafiya. Thank you.